Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Numar da Dalul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 24 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji karshen babi na biyu na hirar gwamna Muhammad Abdullahi Abakar na jihar Bauchi da Aliyu Mustapha Sokoto kan batutuwa da dama, ciki har da batun yiwuwar kawo karshen gwamnatinsa. Kamar kowace ranar Laraba, Satulu Hashim Gumal na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. Awwal Garba kuma zai shigo da sharhin jaridun Kamaru. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar ƴan ta'adda ta IS ta dauki alhakin munanan har-haren da aka kai a Sri Lanka a ranar Easter, inda ta ayyana cewa martani ne kan kasashen da suka hada kai suka yi galaba akan ta kasar Syria a watan da ya gabata, wato kasar da ta ayyana a matsayin daular ta. Wata sanarwa da kungiyar ta fitar a hukumance ta ce maharanta bakwai ne suka auna mujami'un da hotel din, inda wato mutane daga kasashen da suka yi galaba akan ta suke zaune. Kamar yadda kungiyar nan da ake kira site mai tattara bayanan sirri ta fassara, mafi aksarin mutanen da suka mutu ƴan kasar ta Sri Lanka ne, amma jami'ai sun ce akalla mutum 38 ƴan kasashen waje ne waɗanda suka fito daga Burtaniya, Australia, Turkiya, Denmark, Holland, India, China da kuma Amurka. A jiya Talata, Prime Minister kasar ta Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ya ce mai yiwuwa har-haren na da alaka da kungiyar IS.
We certainly, the security apparatus are on the view that they have there are 40.
Yace lalle jami'an tsaron mu sun ce akwai hannun wasu kungiyoyin kasashen waje kuma wasu hujjoji sun nuna hakan. Saboda haka idan kungiyar ta IS ta dauki alhakin har-haren, to zamu bibiye lamarin a haka. Har-haren na Sri Lanka dai sun yi sanadin mutuwar mutum sama da 300, kana wasu 500 suka jikkata. Alkalan kotun kolin Amurka masu ra'ayin mazinjiya waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba Donald Trump kan bukatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko kuma ba ɗan ƙasa ba cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin ƙidayar jama'a da ƙasar za ta yi a baɗi. Duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan bukata, wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na ƙidayar jama'a wanda ake yi a duk shekaru 10. Alƙalai 5 da suka fi yawa a kotun, mai alƙalai 9 sun rinjayi saurin takwarorin aikinsu a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a guda, inda suka kalubalanci matsayar da marasa rinjayen suka ɗauka, wacce ta nuna cewa saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a jerin tambayoyin zai iya sa wato a hana mutum miliyan 6,000 da miliyan 6,500 shiga ƙidayar waɗanda mafi aksarinsu Hispaniyawa ne. Tuni dai manyan jami'an wasu jihohin Amurka irin su babbar Attorney General ɗin birnin New York Letitia James suka fara kalubalantar batun saka tambayar ɗan ƙasa a shirin ƙidayar wanda za a yi a watan Afrilun baɗi.
Fundamentally, the census is a measure we use to deliver on one of our nation's core.
Tace ina ce maksudin yin ƙidayar shine a tabbatar da an yi adalci wajen cika alƙawarin mu na ganin kai taimako ga kowa da kowa, wanda shine gishikin abin da muke alfahari da shi. Saboda haka ya zama wajibi a gare mu mukalubalanci wannan tambaya da za a saka a ƙidayar jama'a wacce za a yi a shekarar 2020. To sai dai ɗaya daga cikin alƙalan kotun, Chief Justice John Roberts, ya ce samun bayanai kan mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba zai taimaka sosai wajen aiwatar da dokar 'yancin yin zaɓe a Amurkan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan kashi 90 cikin 100 na al'ummar kasar Masar da suka kada ƙuri'a a zaben raba gardama kan yiwa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul ko akasin haka, sun amince da a yi kuskuremar wacce za ta baiwa shugaba Abdul Fattah al-Sisi damar mulkar kasar har zuwa shekarar 2030. A jiya Talata, shugaban hukumar zaben kasar alkali Lashin Ibrahim Suleiman Lashin ya bayyana sakamakon zaben raba gardamar. Ya ce masu kada kuri'a miliyan 27 daga cikin mutum miliyan 62 da suka cancanci yin zaɓe ne suka kada kuri'unsu ko kuma kashi 44 cikin 100 kenan. Kashi 80 cikin waɗanda suka kada kuri'un sun amince a sauya kundin tsarin mulkin ƙasa. Jim kaɗan bayan ayyana sakamakon zaɓen ne shugaba Al-Sisi ya hau shafinsa na Twitter ya miƙa godiyarsa ga al'ummar ƙasar ta Masar ya kwatanta su a matsayin waɗanda suka farga da irin ƙalubalen da ke gaban ƙasar. Sai dai ɗan adawa sun zargi gwamnatin Al-Sisi da tirsasawa mutane su zaɓe ta. Sannan sun zargi gwamnatin da raba kayayyakin abinci da bayar da motocin yin jigilar mutane zuwa rumfunan zaɓe. A cewar ɗan adawan, yin sauyi ga kundin tsarin mulkin ƙasar zai tauye tagomashin burin da aka saka wato aka yi kan juyin juya halin da ya kifar da gwamnatin tsohon shugaba Hosni Mubarak a shekarar 2011. Masu zanga-zanga a Sudan na ci gaba da kiran shugabannin dakarun ƙasar da su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula bayan da aka hamɓar da gwamnatin Umar al-Bashir a ranar 11 ga watan Afrilu wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulki.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdulkadir Abakar ya tattauna da Ali Mustapha Sakkwato lokacin da ya kawo ziyara a nan sashen Hausa. A babi na ƙarshe na hirar, Ali Mustapha Sakkwato ya tsora daga inda yake tambayar sa cewa
ya za a kwatanta nasarorin da ka samu a cikin waɗannan shekaru hudu da kai kana gonan banci da kuma ƙalubalen da ka furta, ya ka samu Bauchi ya kake barin Bauchi?
Hakikanin gaskiya dukkan ɗan jihar Bauchi mai tsoron Allah idan ya je ƙididdigar abin da muka yi, nasarorin da muka samu a cikin shekara hudun nan, wallahi tallahi ya san an taka rawa. Bayan mun samu jihar nan a cikin wani hali na kakanika yi, babu ababen haka muka riƙa ta tafiya. Na farko dai tukuna muka daidaita harkar gwamnati, na biyu muka daidaita harkar albashi wanda mun gaci wata hudu ba a biya albashi ba, kuma muka yi ta yunkurin yin ayyuka na cigaba a birane da ƙauyukan jihar Bauchi.
Ko da ka je ka shiga wannan matsayi na gwamna, nawa ka tara a cikin Bauchi a baitul malin ta, nawa kuma za ka bar mata?
Wallahi tallahi babu sisin kobo a baitul mali
ko da kaje
lokacin da na hau, babu sisin kobo. To kuma ainihin abin da yake gudana shine ita gwamnati dama ba abin burgiya bane ma ta cewaye ta tara, tunda indai har za a yi wa mutane aiki, shi kuɗi a amfaninsa a yi aiki da shi. Kuma a yanayin da muke ciki na lalacewar tattalin arziki, idan ka ɗebi kuɗi masu ɗimbin yawa ka je ka ajiye su ma, daga bisani in ka tashi za ka yi amfani da su, za ka tattacewa abinda da za su iya saya maka a lokacin da ka ajiye ɗin nan, a lokacin ka zo ka buƙaci ka yi amfani da su kuma ba za su iya saya maka ba.
Amma dai akwai bambanci tsakanin halin baitul mali Bauchi sadda ka je da kuma yanzu da za ka tafi ko?
Babu wasu ba su suka na ɗaga hankali ba. Lokacin da muka zo mu mun gaji bashi wajen biliyan 125. Amma babu inda za a yi yanzu a je a ce an gaji irin wannan bashi wanda mu ne muka ci a lokacin gwamnati.
Nawa ka ci a bashi?
Wanda ayyuka. Bashi wanda gwamnatin tarayya ta bamu wanda ake kira infrastructure na biliyan 10, wanda shi bashi ne mai sauki, za a biya shi a shekara 20, kuma ruwansa kashi ne kawai cikin 100, wanda jihohi 34 cikin 36 ɗin nan duka sun karɓi wannan bashi ɗin. Shi ne kawai bashi da muka ci.
Na ji abokan adawan kawai da za su karɓi gwamnati suna cewa kana nan kana ta ba da kwangiloli ba dare ba rana, kamar kana son ka kashe duk kuɗaɗen Bauchi kafin ka tafi.
Ai abinda mutane suke jahilta shi ne hidima ce ta gwamnati wanda an fara ta. Abinda suke taɓi a kai shi ne kwangilolin hukumar nan mai kula da ilimin primary da ƙananan secondary, wanda tuntuni muka ba da kasanmu na wannan ayyuka, ita kuma gwamnatin tarayya ta ɗauko na ta kasbayar. Kamar yadda na faɗa, aikin gwamnati ba a tsayawa. Doka ba ta son a samu wani gaba a cikin harkar gwamnati ba inda za a ce za a dakata yau saboda an ce an yi zabi so sai a tsayar da gwamnati kawai ba za a ci gaba da harkar gwamnati ba
amma ba wani bambanci tsakanin yadda kake ayyukan koda kai ne ka ci zaben yadda kake bada ayyuka yanzu haka zaka ci gaba da bada su ko kuma akwai bambanci
ne kai kamar inda na faɗa ni ne gwamna har ran 29 ga watan mai haka kullun tsarin mulkin Najeriya shin faɗa ba wani ne ba
haka to me shirye-shiryen ka na gaba bayan ka ajiye gwamna ka gama bayan ran 25 ga watan mayu me za a sa ran MA zai yi
a dama ni lawyer ne mai zaman kansa kafin ma in shiga wannan hidima ta siyasa saboda haka zan dau dan lokaci in huta in kuma tara tunani na wuri guda tukunan zo in ci gaba da aiki na lawyer mai zaman kansa
amma akwai yiwuwar ka saki dawowa cikin hurumin siyasa da takar wani mukami nan gaba
wallahi wannan Allah ne kawai ya barwa kansa sani kamar yadda nake cewa a lokacin da Allah subhanahu wataala ya bani a matsayin na gwamnatin jihar Bauchi bai shawara da ni ba gaba ma kuma abin da zai yi da ni wallahi ba zai shawara da ni ba so na barwa Allah subhanahu wataala sani
Gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdulkadir Abakar kenan ke bayanin makomarsa da kuma ta jihar Bauchi kafin mu ci gaba ga wannan. Sakai da marigayi tata yanzu kuma da Sarfilu Hashin Gumal da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da kawo muku batun zargin zalunci da dattijo makiyayi Alhaji Gambo daga Randage birnin Gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna Alhaji Nagandu da jagoran ƴan banga na ƙauye a yankin Bali a jihar Taraba da ake kira shi Aibu. Kun ji yadda makiyayin suka ce dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin Bali daga Sol Garba Cidi ya dau belin waɗanda ake tuhuma da suka hada da madugun ƴan bangar shi Aibu Garbabi daga hannun ƴan sanda a Abuja. Tun belin da ya shiru kake ji kan batun duk kokarin da muka yi zuwa yanzu na samun Garba Cidi ya citura. Amma mun yi dacin abokin aikin dan majalisar na bin wannan shiri. Mun zanta da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Abdulrazak Namdas kan wannan lamari dan sanin matakin da za a dauka da zai iya kaiwa ga adalci ga dukkan sassan da aka ambata a wannan shiri. Hatta ita kanta gwamnatin jihar Taraba mun yi kokarin jin ta bakin ta kan yadda ake zargin ƴan bangar jihar da cin zarafin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba. Yanzu dai ku biyo mu shiga majalisar wakilai.
Ina tare da Honorable Abdulrazak Namdas, shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilan Najeriya. Abdulrazak Namdas, me zaka ce ka saurari wannan shiri na ciki da gaskiya kan wannan Fulani da suka je jihar Taraba? Har wannan matsala ta faru da ɗaya daga cikinsu inda aka samu wani mutum Alhaji Nagandu wanda ake zargi da ya yi zalunci. Farko tukuna me za ka ce kan wannan shirin da ka saurara?
To na kullum na saurara wannan shiri ɗin ba ma wannan kaɗai ba wanda suka gabata ma ai mu da muna bi a matsayina na kakakin majalisa mai magana yawon majalisa. Ai yana da kyau mu saurari wayannan don akwai korofi da ya kamata mu yi magana kai muka iya sa baki. Wannan din ma na da aka yi ina na sha bin maganganun da yake faruwa.
Abdulrazak Namdar da ka saurari shirin me ka fahimta wani yanzu me zaka ce yanayin tunanin majalisa kan wannan tunda abun ya shafi ɗaya daga cikin ƴan majalisar wakilai shi Honorable Garba Shede wanda su waɗannan Fulani suka ba da labarin ya zo ya yi belin mutanen da suke shari'a da su duk da mun yi kokari mu neme shi mu yi magana da shi da sako da muka aika masa har yau ba mu samu zantawa da shi ba
to gaskiya a yadda naji Fulani suke magana akan ɗaya daga cikinmu ya ɗauki belin mutanen da suka ci zarafin iyayensa da kuma kaman an kwashi shanu da kuma yan banga ba to da aka ɗauki belin su ya kamata a dawo da su amma ya kai kusan shekara da wani abu ba gawan waya da aka ɗauki belin su ba to don haka su suna ganin cewa wannan dan majalisa har ya rubuta takarda da cewa shi zai nedo da wayar nan to wannan ni ban san ya aka yi ba ban tabbatar ba ne da nake ji dai kawai nake saurara a rediyo in abun haka take abun da nake son faɗa shine na ɗaya dan majalisa zai so a matsayinta na wakilin mutanensa in mutanensa sun shiga wani halin da ba yi da kyau shi dole ne zai iya fito ya ɗauki belin mutanen nan in har abun da aka yi din shi yana gani zai iya taimaka warware matsalar sai dai a doka ya nuna cewa in ka karbi belin mutane to dole kai ma za ka tabbatar cewa ka cika hurumi beli to in gaskiya ne yadda suke faɗa cewa har yanzu ba dawo da mutanen nan ba mu ma a majalisa muna da abin da ake kira shi committee on public petition muna da committee da yake karban korafin mutane ko an maka zalunci a ma'aikatanka ko ko a kotu ko a ina wanda kai idan an ci zarafinka ba maka adalci ba da sauransu za ka iya kawo korafin ka rubuta ka kawo majalisa ko a mu ƴan majalisa ma in mu ne muka yi wannan za ka tana da dama ka kawo wannan korafin kuma wannan committee za ta bincika don tana da kusan karfi na kotu amma ba wai ita kotu ba ne amma duk binciken da ta yi ana amfani da ita don haka ina gani su ma ba kawai za su yi fushi ne ko su ta kikkira sunan shi dan majalisan ba za su kawo magana ma a majalisa a gaba a ce to ga abin da ya fi zuwa mu ma mu bincika in an tarcewa shi ɗanmu ne yake da laifi to za a ɗauki mataki a kai in kuma shi yana da gaskiya za a ba su hakuri ne abin da na fahimta ke
wato nan da sun ka kula wannan labarin ya kunshi haddacin zarafi bayan ma wato kwace shanu da ya shafi su waɗannan mutane inda shi wannan dattijon yake ba da labari yan banga sun riƙa tsoma shi a ruwa sai ya fita daga hankalinsa sannan su fito da shi su tilasta shi wani abu wanda bai yi niyan yi ba wannan duka waɗannan mutane da suka aikata wannan laifi aka samu aka kama su har aka kawo su Abuja amma aka ɗauki belinsu me za ka ce kan wannan
to na farko dai mu yi maganar yan banga to mu fa yan banga ba abu akwai su ma hurumin da suke da shi akwai abin da ko ba tasu ba ne wani bincike na police ne wani ba nasu ba in su ma suna wuce hurumin su suna yi abin da ba daidai ba to wannan ma ya kamata a duba ido akai nakan tuna mu ma majalisa mun yi kokari mu yi kuri akan yan banga har mun samu an amince da shi an kai amma dai ina ga shugaban kasa yanzu bai sa hannu akai ba don haka ba su da wannan hurumi na ma na kamar zamanto kamar su alkalai da sauransu wannan ba tasu bane amma in akwai abin da aka yi da ba daidai ba dole ne kai da ka dauki daman ka dauki belin mutane yar an sani cewa duk lokacin da ana so ka kawo mutanen nan dole ne kai zaka ya kawo mutane to amma in abu ya shi yasa nace in abin da aka yi ba daidai ba to dole sai an kawo mana mu ma mun yi bincike mun tabbatar wa ake da laifi kafin mu ba mai laifi laifinsa don ba abu ne wannan ne tunda na ji kamar zargi ne ba tabbatar wa zaka yi ba sai ka ji kuma kukun neme shi a waya ba ku same shi ba ko rubuta masa text bai mai da shi ba to ba mu ji nashi bakin ba kar yanzu in yanka hukunci akan kuma ba haka abin da ke ba amma in haka ne to dama akwai matsala amma suna da hurumi wanda su dole ne in suna da dama sai su zo majalisa
yauwa to Abdulrazak Namdar ka ma tuna min na san kun yanke na ina jin mun mazanta da kai kan waɗannan 'yan banga da aka kudirin doka aka amince da su duk da kace shi shugaba Muhammadu Buhari bai kai ga sa hannu ba. Shin menene zaka iya tunowa cikin hurumin da dokan nan za ta iya ba su in aka amince da su?
Eh to mu dai muna ganin cewa yadda yafi banga suke ayyukan su yana da kyau, amma kuma su ba za su yi aikin da zai kamar na aikin police ba. Su ya kamata sanannu ne mu doka ta amince da su, duk wanda zai shiga wannan aikin banga mutum ne wanda anguwan ma an san shi, kuma zai duk lokacin da matsala ta tashi zai iya kuma ya bi wannan matsala. Kuma mu an nuna cewa wayannan ayyukan da za su yi iri kanana kanana laifuka ne, in ko sun kama mutum za su kashe gaba hukuma, ba wai su za su dauki takanar ta Kano su kama mutum kuma su kamar su ne alkalai su mishi shari'a su ba daidai bane wannan. To wannan mu abin da muka aikata kenan, don su zama to su hukuma ta yadda da su kafin nan ma a wuce ayi su ci gaba da ayyukan su. Ni abin da zan iya tuna da wannan
wato in ka kula Abdulrazak nan da su yan bangan nan kusan idan suka kama mutum da wani laifi kaga dai su ba kotu bane, an kama mutum da laifi dama shari'a ta nuna a gurfanar da shi gaban shari'a, alkali ne ke da yancin yi masa hukunci, amma kafin ma mutum ya kai gaba alkalin sun lahanta shi ko sun kakkarya shi ko sun wani ma ne, akwai lokacin da aka bani tabbacin har ma daukar bindigogi irin na gargajiya suke suna harbe waɗanda suke zargi da wani laifi. Mai majalisa take tunani kan irin wannan mataki ko in ce matsayi da yan banga suka daura kansu a Najeriya?
To wannan kan gaskiya akwai laifi ba daidai bane, don ko police da aka bashi dama ma ya yi bincike in ya kama yana da dama ya prosecution a Turanci ake cewa, ko ya kama shi ba da kansa ba zai yanka ba, ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu, lalle ma kai kana dan bangan da ma har yanzu dokan kama ba sa hannu ba lalle ka ce zaka hukunta wani, wannan ba wanda ya baka wannan hurumi, kuma mu amince a sanin cewa mu ma mun ji wayannan korafe-korafe ne, muka kokari mu yi doka akan maganan yan banga.
Idan Allah kai mako mai zuwa zamu ci gaba da kawo muku ci gaban tattaunawar, ko kuma idan mun samu waɗanda muka aika wa sakon gayyata zamu kawo muku dai yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Lai Kaya, ni Sarfi Hashim Guman nake cewa muka tsince lafiya.
To gaishe ka, yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridun kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Niswar, anda babban labarin take nuni da cewar kungiyar haɗin kan Turai sun fara tirsasawa shugaba Biya kan yanda yake musgunawa ƴan adawan ƙasar a yayin da ba su da bakin faɗa aji akan demokradiyyar ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar L'Avenir anda ita ma ta labarta mana cewar shugaban ƙasar Musta Biya ya samu afuwa daga gwamnatin Amurka da kungiyar haɗin kan Turai kan matsalar da yake fama da shi musamman ma a bangaren ƴan awaren ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Republic anda ita kuma ta rawaito mana cewar shugaban majalisar dattawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Inyan Jifindi ya mayarwa majalisar haɗin kan Turai da martani cewar ƙasar Kamaru tana da ƴancin kanta. Jaridar Pilkam kuma ita ma ta fayyace mana cewar yanda ministan cikin gida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Atanga Ji yake gargadin ƴaƴan jam'iyyar adawa ta Maurice Kamto MRC cewar da su hatara kar su gudanar da wani gangami a fadin kasar wanda duk aka cafke shi yana bore ko kuma hada wani taro ba bisa ka'ida ba zai fuskanci fushin gwamnatin kasar ta Kamaru. Sai kuma jaridan Asanciyar anda ita kuma tace gwamnatin kasar ta Kamaru ta yi wa kungiyar haɗin kan Turai kunnan uwar shegu wajen yanda suke bukatan shigowa kasar Kamaru domin bincike a bangaren ƴan aware. Jaridar Media kuma ta gulmata mana cewar wani dan bindiga dadi ya harbe jami'in tsaro na yan sanda har kiyoma a birnin Boya a bangaren yan awaren kasar sai kuma jaridan Quotidien anda ita kuma ta bayyana mana cewar ministan cikin gida na kasar Kamaru ya bayyana wa bangaren shari'ar kasar dalilan da yasa aka tanka da kayan jagoran yan adawun kasar Maurice Kanto cikin gidan yari a birnin Yaounde sai kuma jaridan Independent anda ita kuma cewa ta yi kasar Faransa tana bukatar dan shugaba biya Frank biya ya gaji kujeran mahaifinsa wanda yanzu haka wannan magana suke yawo a shafukan sada zumunta na zamani zamu garkare sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda a farkon shafin ta ta nuna mana cewa gauran da suka rage na Boko Haram sun halaka mutum goma a garin Sangalate dake kan iyakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya a jihar Arewa mai nisa Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to ga sheka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
kuma kira ga annan jira mu sauraron Allah shugaban kasar Najeriya duk abin da ake yayi shugaban sojojin Najeriya dan Arewa ministan tsaro dan Arewa duk wani mukami da ake son a bada ya bada a Arewa to shi zai yi yaki duk wanda ke ba har Umar Buhari ba abin da ya Arewa to dai adalci ga mukin Allah ne Kadija ne jajanta Bauchi hanyar jiragen kasa hayan motoci kamfanin shinkafa sashen abubuwa da ga sunan kudurawa ba su yi wanda ce an kai a arewacin Najeriya
assalamu alaikum sashen hausar murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da masu cewa gwamnatin janar muhammadu buhari ta gaza a yaƙi da take da yan ta'adda a jihar zamfara kaduna da wasu jihohin arewa to haƙiƙa gwamnatin janar muhammadu buhari ta yi iya ƙoƙarinta game da yaƙi da waɗannan azzalumai kuma tana kan yaƙi da su kuma duk mutumin da ido bi irin kayan yaƙi da gwamnatin Najeriya take shigowa da shi domin kawo ƙarshen wannan abu to haƙiƙa ba zai kushe gwamnatin janar Muhammadu Buhari ba kuma ina so na kira ga al'ummar jihohin da suke fama da wannan matsala aikin yaƙi na shukuru da yan ta'adda yaƙi ne mai wahala gaske
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya al'ummar Najeriya musamman na arewaci musamman al'ummar Zamfara Benue Plateau Kaduna da arewa maso gabashin Najeriya ya kamata mu san cewa komai zafi maganin sa Allah masu garkuwa da mutane a ji tsoron Allah haka kuma jami'an tsaron Najeriya a bi doka a mutunta haƙƙin bil adama ya kamata ku san cewa bakin bindiga baya kawo zaman lafiya
to yanzu kuma ga mahudda labaran duniya amman fa a taƙaice
alƙalan kotun ƙolin Amurka masu ra'ayin bazanje waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba Donald Trump kan buƙatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko kuma ba ɗan ƙasa ba cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin ƙidayar jama'a da ƙasar za ta yi a baɗi duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan buƙata wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na ƙidayar jama'a wanda ake yi a duk shekaru goma alƙalai biyar da suka fi yawa a kotun mai alƙalai tara sun rinjayi sauran takwarorin aikinsu a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a guda kusan kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar Masar da suka kada ƙuri'a a zaɓen raba gardama kan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul ko akasin haka sun amince da a yi kuskurimar wacce za ta bai wa shugaba Abdul Fattah al-Sisi damar mulkar ƙasar har zuwa shekarar 2030 a jiya talata shugaban hukumar zaben ƙasar alkali Lashin Ibrahim Suleiman Lashin ya bayyana sakamakon zaben raba gardamar wanda aka kwashe kwanaki uku ana yi masu zanga-zanga a Sudan na ci gaba da kiran shugabannin dakarun ƙasar da su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula bayan da aka hamɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir a ranar 11 ga watan Afrilu wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulki
to nan muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Dara Sani ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Thank you.